الأحمد على خير خلق الله أجمعين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واستمسك بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد قال الإمام الحافظ أبو عيسى رحمه الله تعالى باب ومن سورة ألهاكم التكاثر قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو كريب قال حدثنا حكام ابن سلم الرازي عن عمرو بن أبي قيس عن الحجاج عن المنهاد ابن عمرو عن زر ابن حبيش عن علي رضي الله عنه قال ما زلنا نشك في عذاب القبر حتى نزلت ألهاكم التكاثر قال أبو كريب مرة عن عمرو بن أبي قيس هو رازي وعمرو بن قيس الملائي كوفي عن ابن أبي ليلى عن المنهال ابن عمرو قال هذا حديث غريب وأن حديث سند شنا لغول وأن يقاري سوى علي بن أبي طالب رضي الله عنه ينا تشوى بمغوشي بمنا تشكين واتو تنتما أكان عذاب كبري هسيدا وأن آية تتوكى ألهاكم التكاثر وأن أدرس لغباتا حتى زرتم المقابر bayani ya gabata cewa abin nufi har lokacin da kuka samu kanku cikin kaburbura ba wai zuwa duba kabari ba lokacin da kuka shiga kabari ma'ana wannan abin da ya shagaltar da ku daga ambaton Allah za ku ga sakamakon shi a cikin kaburburan to wannan ya tabbatar da azabar kabari kuma azabar kabari gaskiya ne wannan tana ɗaya daga cikin ayoyin da wasu malamai suka kafa hujja cewa dalili ne na azabar kabari cewa akwai wasu ayoyi kaman fadin Allah madaukakin sarki akan mutanen fir'auna annaru yu'raduna 'alayha ghuduwan wa 'ashiyan wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu 'ala fir'auna ashadda al-'adab cewa za a dinga wato hujuro musu da wuta safa da yamma sai Allah yace kuma wa yawmal qiyamati sanna ranan al-qiyama za a ce kuma su shiga ashaddal azab azabar da tafi wancan wannan ma malamai suna kafa hujja da cewa lallai ala dalili ne da yake tabbatar da cewa akwai azabar kabari haka nan fadin Allah madaukakin sarki wala nudhiqannahum min al-azabil adna duna al-azabil akbar maza mu dandana musu wato azaba wacce take ma'ana ta nan kusa wacce ba ta kai waccan azabar mafi girma ba ita ce ta ranar tashin alkiyama in ma waɗanda suke korewa sun ce waɗannan ayoyin duk ba su tafi kai tsaye ba to manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ai cikin hadisai masu inganci ya roƙi Allah madaukakin sarki ya tsare shi daga azabar kabari kuma yana daga cikin addu'o'in da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kiyaye yin su shine Allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannam wa a'udhu bika min azabi al-qabr inda babu azabar kabari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai nemi tsarin Allah daga azabar kabari ba saboda haka azabar kabari gaskiya ne kuma akwai shi kuma ya tabbata wanda ya ƙaryata shi kuma ya ƙaryata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ala hadathana ibnu abi umar ala hadathana sufyan ibn uyayna am muhammad ibn amr ibn al-qama عن يحيى ابن عبد الرحمن ابن حاطب عن عبد الله ابن الزبير ابن الأوام عن أبيه قال لما نزلت هذه الآية ثم لتسألن يومئذ عن النعيم قال الزبير رضي الله عنه يا رسول الله وأي النعيم نسأل عنه وإنما هما الأسودان التمر والماء قال أما إنه سيكون wannan hadisin na wato Az-Zubair ibn al-Awwam radiyallahu anhu yace lokacin da wannan ayat ta sauka cikin suratu wato al-Hakum yace summa latus'alunna yawma idin 'anil na'im Allah yace kuma wallahi sai an tambaye ku a wannan rana ita ce ranar tashin alkiyama akan ni'imar da Allah ya mu. Duk wata ni'ima da Allah ya yi ma bawa sai Allah ya tambaye shi yayi da wannan ni'imar. Sai shi Az-Zubair radiyallahu anhu ya ce a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, to wata ni'ima yanzu muke ciki alhalin abincin da muke ci ma'ana dabino ne da ruwa, ba mu da abincin da ya wuce wannan shine abincinsu. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ina dai tabbatar muku sai an yi wannan tambaya akan ni'ima, sai an tambaye ku akan wannan ni'ima. Kuma lallai duk ni'ima da Allah ya yi ma bawa matukar wato bawa bai gode ma Allah madaukakin sarki wannan ni'imar ba, to ya butulce ma Allah. Kuma ni'imomin Allah suna nan ba za su kirgu ba. Allah ya ce wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, in za ku kididdige ni'imomin Allah to ba za ku iya ma'ana kure su ba ku kai karshen su ba. Yanzu alal misali wasu suna ganin kaman mutum yana zaune a cikin Afirka din nan wahala ne da kunci da talauci. Yanzu wannan cutar da ta fito wasu ƙasashe ba ni'ima bane ga kai da kake zaune nan. Wasu kuma suna nan fa an daina fitowa kwata-kwata, an daina shiga, an rufe makarantu, an rufe ko'ina. Kai kana nan Afirka kana kukan wahala. Waccan azabar wata jarabawa ce kaɗan Allah ya jefa da an samu mutum mutane nawa suka mutu a cikin ta. Kai kuma kana nan zaka kwanta ka tashi lafiya, kawai dai abin da za a ci ne ya ragu. In ya kamata a ci so uku yanzu ana ci so ɗaya kila. Ko ana haɗa na safe da na rana a lokaci ɗaya. To ga wasu can yanzu suna gudu da rayuwarsu. Haka ni'imomin Allah suna da yawa a kan mu. Ni'imomin Allah suna nan da yawa a kan bayinsa wanda ba su da iyaka. Za ka kwanta cikin ni'imar Allah, ka tashi a cikin ni'imar Allah, ma'ana kuma ba ka biyan komai a kai. Ba abin da bayi suke biya a kan ni'imomin Allah. Yanzu iska wannan da muke shaƙa muke numfashi da ita, an ce za mu biya ya za mu har yanda za mu. Yanzu ga wuta ta lantarki an ce ka biya, kana nan kana ta fama da ma'aikatan NEPA saboda biya take. Shi yasa ko a gida ne sai ka ce a cira kaza a cira kaza, saboda ka san zafin. Amma wannan ni'imar tunda Allah ne kawai ya baka ba a tambayar ka akan ta, mutum yana nan kawai sai ya baya ma amfani da ita yanda ya dace. To Allah ya ce sai ya tambaye ku akan ni'imomin da ya mu. Allah ya ce waqifuhum innahum mas'ulun, to a tsayar da su sai an tambaye su ranar tashin alkiyama. Kowa sai an tambaye shi, babu wani bawa da zai wuce face sai ya tsaya tsakanin shi da Allah, babu wani wanda yake wato tabinta a tsakanin su. Allah zai tambaye shi akan ni'imomin da ya masa, ma'ana rayuwarka, rayuwarka ni'ima ce. Allah zai ce ya kai da rayuwarka, dukiyar da Allah ya baka ya kai da ita, lafiyar da Allah ya baka mai kai da ita. Ka gode ma Allah a ciki, ka yi bauta Allah a ciki ko ba ka yi ba. Yanzu kana nan kana ganin kana da lafiya, wani yana nan ba yi da lafiya irin kaka, yana cikin wahala. Kai kuma kana nan ba abin da yake damunka. Yanzu sai ka shiga asibiti, in ka ga mutanen da suke marasa lafiya sai ka gode ma Allah, sai ka ji ka samu ƙarfin gwiwa. Kuma to ni'imomin Allah suna nan da yawa a kan mu. Yasa Allah ya ce wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith, bi ma'ana lallai ni'imar Allah da Allah ya yi ma ita to ka gode ma Allah a cikinta. Allah yana ƙauna idan ya ga ya ma bawa ni'ima, ma'ana ya ga alama tasiri na wannan ni'imar a bawarsa. Ma'ana in Allah ya baka lafiya a ganka cikin aiki na ibada kana kiyaye dokokin Allah, in Allah ya baka dukiya da wadata a ga tasirin haka a cikin makwabtanka da wanda ba su da shi, to haka ake godiyar ni'imar Allah maɗaukakin sarki. To kaga hatta abincin da suke ci, wanda yanzu kila mu muna da nau'i-nau'i na abinci da ya fi nasu yawa, su ba su da abin da ya wuce wannan, ma'ana dabino da ruwa shi ne abincinsu. Har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk gidan da ba dabino ba ruwa a wannan gidan, gida ne wanda yake ma'ana cikin talauci, domin ba abinci a gidan. Kala haddathana Abdu ibn Humayr, kala haddathana Ahmad ibn Yunus an Abi Bakr ibn Ayyash an Muhammad ibn Amr an Abi Salamah an Abi Hurairah radiyallahu anhu kala لما نزلت هذه الآية ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. قال الناس يا رسول الله عن أي النعيم نسأل؟ فإنما هما الأسودان والعدو حاضر وسيوفنا على أواتكنا. قال إن ذلك سيكون. وحديث ابن عيينة عن محمد بن عمرو عندي أصف من هذا. سفيان ابن عيينة أحفظ وأصف حديثا من أبي بكر ابن عياش. وانا حديثنا أبو هريرة رضي الله عنه وسوف شئير وانشن. في لوكة شندو أن آية تسوكا متاني سنتم بيما زال صلى الله عليه وسلم اسكتشيتو وشني إماني زمتي شكدا باعة بهم الحال أبو بوا قدابيوني كوي الأسودان بقى جي قدابيو. abin da ake nufi da aswadan dabino da ruwa, an kira su aswadan saboda mafi rinjayen dabino ma'ana yana karkata zuwa ga launin baki in ya bushe. To ana rinjayar da shi akan ruwa sai a ce aswadan, dan da dabinon da ruwa ake amfani da shi. Kamar yadda ake cewa alqamaran shine rana da wata, duk da yake sunan wata ne amma ana rinjayar da shi sai a ce alqamaran. Kamar yadda ake cewa alumaran ana nufin Abubakar da Umar radiyallahu anhu, haka ana rinjayarwa ne. Don haka al-aswadan dabino da ruwa suka ce abincinmu kenan, ga kuma abokan gaba sun tutse mu, ma'ana sun tsare mu, kuma takubbanmu suna rataya a wuyoyinmu. To ina wani jin daɗin ni'ima? Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yace inna zalika sayakunu, lallai wannan abin da na gaya muku sai ya kasance. Sai an tambaye ku akan wannan ni'imo. Haka kar mutum ya ga kanshi cikin ni'ima ya mance da Allah madaukakin sarki, ya sani cewa za a tambaye shi. Qala haddathana Abdu ibn Humaydin qala haddathana Shababa an Abdullah ibn al-Ala an Ibbahat ibn Amr Abdurrahman ابن أرزم الأشعري قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول ما يسأل عنه يوم القيامة يعني العبد من النعيم أن يقال له ألم نصح لك جسمك ونرويك من الماء البارد. قال هذا حديث غريب. والضحاك عبد الرحمن ابن أرزم ويقال ابن أرزم وابن أرزم أصف. shi ma wannan hadisin na Abu Huraira radiyallahu anhu ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce farkon abin da za a tambayi bawa ranar tashin alkiyama dangane da ni'imar da Allah ya masa, farkon abin da za a ce mishi shin ba mu baka lafiya a cikin jikinka ba? Da Allah ya baka lafiya mai kai da ita, wani ya riga ya batar da lafiyar da Allah ya bashi a cikin saban Allah. To Allah zai tambayi ba lafiyar nan da na baka, kuma mutum bai gane lafiya ni'ima ce sai ran da ya rasa ta. Shine kaman yanda masu magana masu hikima suke cewa ita lafiya kaman wani kambu ne wanda yake kan masu lafiya, ba sa iya gani da idonsu. Duk wanda yake da lafiya bai gani da idonsa, sai ran da aka taba bude fayil dinka in aka dan jarabe ka da wani jinya na rashin lafiya, lokacin zaka gane ashe kana cikin ni'ima babba. Ai lafiya tana ɗaya daga cikin manya-manyan ni'imomin da Allah ya ma bawa, kuma ba a taɓa siyanta, ba inda za ka yi ka sai lafiya. Mutum ba zai ce yau bari ya samu wani abin nan yau ɗin nan ya siya a musanya mashi da lafiya ba, babu. Ya sa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake albishir ga mu'mini, yake cewa man asbaha aminan fi salbihi mu'afan fi jasadihi inda huqutu yawmihi baka annama hizat lahu dunya. To me mutum yake bukata bayan wani? Ce duk wanda ya wayi gari aminan fi salbihi, gidan shi lafiya kalau, ba damuwa a cikin gidansa, ma'ana yana cikin kwanciyar hankali a gidansa, ba tashin hankali, ba inda yake yoyo, babu ma'ana ba dame shi da ya kawo kudin haya, ba wani mai bin sa bashi, ya wayi gari a haka. Mu'afan fi jasadihi, jikin shi lafiya kalau, ba wata cuta a jikinsa, ya wayi gari a haka. Inda huqutu yawmihi, yana da abin da zai ci a wannan ranar, yace kamar an bashi duniya ne gaba daya. Duk wanda ya samu wannan abin, ya me yake nema kuma? Kana da lafiya a jikinka, kana da abin da zaka ci, kana da matsuguninka, me mutum yake nema bayan wannan? Ai sai dai gode ma Allah. To amma dan adam yana da ma'ana rashin godiya, yana da buri, wani za ka ga da lafiya da abin da zai cin da gidan nashi ne, amma yana nan shi bai haƙura ba, abin da yake hannunsa ɗin nan da yake da shi bai wadata da shi ba, bai ganin cewa ni'ima ce. In kana so ka gane cewa ni'ima ne, ka je ka samu wanda kuɗin hayan shi ya ƙare. Kullum suna ma'ana abin nan saɓani da masu gidansa, ya san sanda suke zuwa, mutum ya fita tun kafin asuba, so za a zo a tsitse shi, ba zai dawo ba sai bayan isha, ba kwanciyar hankali, ba inda za a zauna ko ba abin da za a ci. Haka duk wanda Allah ya bashi waɗannan, ya gode ma Allah cikin wannan ni'ima. Allah ya ce wa idh ta'azzana rabbukum la in shakartum la azidannakum, idan kun gode ma Allah ya ce zan ƙara muku akan ni'ima. Haka gode ma Allah maɗaukakin sarki, mun zama yanzu kamar a cikin ƙasar nan, wasu suna ganin kamar ana wahala da sauransu, ana cikin ni'ima. In ka kalli wasu ƙasashe suna cikin wahala, yanzu ba za ka tara mai ruwa ka siya ba, mai kura ka siya, duk inda kake so 200 ko, to ka je wani yanki na wasu ƙasashe nan makwabtanmu, yanda sai an yi tafiyan kilomita fiye da 30 an je neman ruwa, kuma in an samu ruwan sai an fi awa 2 ana neman ruwan kafin a samu. Ai haka ne ko? To kai kana nan gata da ruwa, ba ka gane ni'imar ruwa. Da za a ɗauke ruwan na ɗan wani lokaci, mutum ya ga sai ya fita ya gangara je neman ruwa da kansa, to lokacin zai gane ashe ruwan nan da muke gani ni'ima ne. Da haka mutum baya gane ni'ima sai ya fita a cikinta. Duk lokacin da mutum ya fita a cikin ni'ima, lokaci ke nadama ya ce da ashe waccan ni'imar da yake ciki da ya yi amfani da damarsa. Shi ne kamar rayuwar da Allah ya baka lafiya, ka bauta ma Allah, ma'ana ka kusanci Allah. Domin duk lokacin da kai rashin lafiya, lokacin ne mutum zai nadama ya ce da ya sani da yana kaza. Kuma nadamar ba ta ƙara tsananta sai lokacin da nadama ba ta amfani, lokacin da ya mutu ya tsaya a gaban Allah ya dinga cewa ina ma da za a dawo da shi duniya. Kuma a lokacin nadama ba ta amfani, qala rabbi irji'uni la'alli a'malu salihan fima tarak. Allah ya ce kalla, innaha kalimatun huwa qa'iluha wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi yub'atsun. Akwai wani shamaki, in ka riga ka shiga wannan wajen ba fitowa, kuma babu fitowa, duk wanda ya riga ya wuce kenan. Yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar da mu hanyoyi da yawa, ibtanim khamsan qabla khamsin, shababaka qabla haramika, ginaka qabla faqrika, sannan faragaka qabla shaglika, sihhatika qabla sabnika, wa hayataka qabla mautika. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake karibaci abubuwa guda biyar, ka yi amfani da su tun kafin biyar masu matsala su tiriske su, ce samartakarka tun kafin tsufaye. Domin kana cikin samartakarka ne kake da kuzarin da zaka tsaya ka dage ka yi aiki ka yi ibada ka nemi kusanci da Allah. Haka nan lafiyarka kafin rashin lafiya ya zo, kana da lafiya ne kake da damar da zaka yi abin da ya kamata ka yi. Haka nan ka ribaci rayuwarka tun kafin mutuwa ta zo. Haka nan kana da wadata, ka ribaci wannan halin na wadata tun kafin wata fatara ta zo ta auka maka. Haka nan ka ribaci wato asalin lafiyarka kafin rashin lafiya. Wannan abubuwan mutum ya kiyaye su, wallahi dama ce. Muna zaune ɗin nan yanzu sai ka ga an tashi a ce wane fa jiya da shi muka yi zaman nan, ce wane da shi muka yi sallar nan, wane da shi muka yi kaza, yanzu muka rabu da shi, shikenan. Kuma ya ƙare, ba za ka ƙara jin labarin shi ba, ya riga ya tafi kenan, ba magana dawowa, ba inda za ka nemi labarin shi ka samu. Shi ma kuma labarin shi da kai ya yanke, shi yana can ƙila ya tafi yana takaicin ina ma wane da muke zaune muke ɓata lokaci za su san ƙimar lokacin nan. Kuma duk kiran da zai muku ba za ku ji ba, da an yi ya rasu yau, an yi ɗaya an yi biyu, shikenan abin ya wuce. Wani ma tun a lokacin zaman za ka ga an manta, sai ga an shagaltu da abubuwa na duniya, an manta ma da wanda aka zauna ana juyayin tafiyarsa, wanda ga an dawo daga makabarta an gama kenan. Da haka rayuwar akwai hatsari a ciki, haka mutum ya gode ma ni'imar Allah, ni'imomin Allah suna nan da yawa a kanmu amma ba ma iya ganewa. Yanzu aka ɗauki ruwa ka sha, wajen an ba shi ruwa amai yake, to bai jin daɗin ruwa. Za ka ɗauki abinci ka ci, wajen an ba shi abincin ba zai kai bakin shi ba, ƙanshin abincin ma baya so, baya son ƙanshin abincin. To kaga kai da kake samu har ka ɗaga ka sa a bakinka, wannan ni'ima ce Allah ya ma. To kada ka raina wannan ni'imar. Akwai wani yana nan bai samu abin da zai ɗaga ya sa a bakin shi ba. Wannan ni'imomi ne na Allah maɗaukakin sarki da yawa a kanmu. Yanzu ba za ka taka ka zo nan da ƙafarka ba, akwai wanda yana son zuwa amma ba zai iya ba, ba ƙafar. Babu ƙafar ba zai iya tashi ya zo ba. Saboda haka ni'imomin Allah suna nan da yawa a kanmu. Kala haddathana Abdu ibn Humayd قال ومن باب ألم نصح لك جسمك ونرويك من الماء البارد كما ذات بيش شنب مفشايد دكي رواني سنيبا أشيكت أوكي رواني شني سنيك شاء نئمة ألك ثم يمتين يدن شنجا تنزي جنشاب ويشي أن أقوي روان سني أباش كواني أنا نم بايد روان سنيما بايد روان دزيشا kai ne kake da zaɓin har kana son na sanyi, wani ba wanda zai sha. Yanzu ƴan uwanmu musulmi na ƙasar Suriya din nan wanda suka fito daga Turkiya suka je aka datse su, su sun bar can, su ba su shiga nan ba, kuma ana ta gallaza musu azaba a nan ɗin da za su shiga, ana ta buga musu barkonan tsoho a nan, kuma sun riga sun bar gidajensu don gidajen ba za su zaunu ba saboda yaƙi. Can kuma inda suka je suna ganin za su nemi mafita, an hana su shiga. Don haka la ilaha ula'i wa la ilaha ula, suna nan tsaka-tsaki ba su san daɗi ba, ba san me daɗin rayuwa ba yanzu. Sai kana nan a cikin gidanka, ba wanda ya takure ka, ba wanda ya hana ka sallah, ba wanda ya hana ka ibada, kuma ƙananan yara ne da mata da tsofi za ka ga su. To kaga kana cikin babban ni'ima. Shi yasa a kodayaushe a cikin ni'imomin Allah maɗaukakin sarki ka dinga hangen wanda kake sama da shi. Ka dinga hangen wanda kai ma'ana matakinka ya tsara nashi, wannan shi zai sa ka dinga gode ma Allah. Amma in kullum kana hangen a'a ai su wane suna Abuja, wane ciyaman ne, wane waye, wallahi ba za ka gode ma Allah ba, domin kullum kana hangen ka sami irin abin da yake samu. Amma a duk lokacin da kake duba na ƙasa da kai, yau misali in kana da tufafi da kake sakawa, akwai wanda bai da tufafi, ma'ana bai da tufafi, kai kana da tufafi, wani yana da saiti ya fi goma, wani yana nan rigar ta fi shekara, da ya zauna sai ta yi ƙara, sai ta yage, kai kana da su sun fi goma. To ba za ka gane wannan ba sai ka zauna da mai irin wannan yanayi, kuma ba za ka gane ni'ima ba ne sai ka ga wanda ka tsara shi. Da haka lallai mu zamanto masu godiyar ni'imar Allah maɗaukakin sarki. Qala babun wa min suratil kautsar, abin da ya zo na cikin suratul kautsar. Al-kautsar ma'anan shi shine alkhairi mai yawa, abin da yake ya tara yawan alkhairi shi ake kira al-kautsar. Duk abin da alkhairin shi yayi yawa ana kiran shi al-kautsar. Duk da yake ma'anan shi a wannan surar shine wani tafki da Allah maɗaukakin sarki ya yi ma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama da al'ummarsa alƙawarin shi. Kuma wannan ma yana daga cikin ni'imomin da Allah ya ma al'umman nan. Haka sai mutum ya gode ma Allah, kuma ya roƙi Allah ya tabbatar da shi akan wannan tabarkin. Shine duk wasu al'ummomi ba su da wannan, sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da al'umman. Wasu kuma sun ce sauran al'ummomin suna da su amma bai kai nashi ba. Qala haddathana Abdu ibn Humayd qala haddathana Abdul Razzaq an Ma'mar an Qatadata an Anas رضي الله عنه في قوله تعالى إن أعطيناك الكوثر شكرا فإن الله مدعوك تنصر كده غيام أن نبن صلى الله عليه وسلم شوى للي منباك الكوثر. الكوثر الخير ميوى أمام أنشأ نن شيني من ظل صلى الله عليه وسلم يشي هو نهر في الجنة وتقور ما شئ شكرا الجنة وأن الله مدعوك تنصر كده شلي أتقى أن نبن صدى الأمة صلى. Allah ya shayar da mu daga cikin wannan ruwa. Kada yace sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake fada musu daren da aka yi tafiya da shi zuwa sama, yace ra'aitu nahran fil jannati fil janna, naga wani wata korama a cikin aljanna. hafatihi ko hafataihi kibabul lu'lu'i, a gefa gefan sa. Ma'ana akwai wasu kubbobi, an ce kubba kamar abin da ake a saman masallaci, ayi gini a mishi da dai haka, amma na lu'lu'u naga a gefa gefan sa, ma'ana sun kewaye shi. Qultu, sai nayi tambaya nace ya Jibril, nace ya mala'ika Jibril, wannan kuma menene? Sai yace hadhal kautar, wannan shine al-kautar wanda a'atakahullah, wanda Allah ya baka. Kenan kyauta ce Allah ya ma annabin sa sallallahu alaihi wa sallam. Ala hada hadithun hasanun sahih, ala haddathana Ahmad ibn Mani, ala haddathana Suraij ibn Nu'man, ala haddathana al-Hakam ibn Abd al-Malik an Qatadata an Anas radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين انا اسير في الجنه اذ عرض لي نهر حافتاه كباب اللؤلؤ قلت للملك ما هذا قال هذا الكوثر الذي اعطاكه الله قال ثم ضرب بيده الى طينه فاستخرج مسكا ثم رفعت لي سدره المنتهى فرايت عندها نورا عظيما. Wannan hadisin na Anas shima radiyallahu anhu yace manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ba mu labari, yake cewa ina cikin tafiya cikin aljanna daren da aka yi wato mi'raji da shi, yace sai naga an bujiro min da wani wata korama wanda gefanta kubbobi ne na lu'lu'u. Sai nace ma mala'ikan wannan me yace, yace wannan al-kautar ne wanda Allah ya baka shi. Yace sannan sai ya buga hannun shi a ƙasa, sai ya danki kasar wannan wajen, sai naga almiski ne kasar, mana kasar wajen kamar turaren almiski ne. Sannan sai aka bujiro min da wannan wato itaciya da ake kiranta sidratul muntaha, wata itaciya ce da take ma'ana ita ce kurewar duk wani halitta, duk wani halitta, mala'iku da bayin Allah da annabawa ba wanda ya kure ta, iyaka sani shi iyaka wannan itaciyar, za ka kira sidratul muntaha, duk abin da yake bayanta ba wanda ya sani sai Allah. Sai kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi da ya wuce, da lokacin da suka yi mi'raji aka je da shi wajen itaciyar nan, ya gaya mala'ika Jibril cewa to gashi mun zo wajen wannan itaciyar, yace ni nan kadai aka mun umarni, ban san duk abin da ke bayan bishiyar nan ba. Ita ce masu fassara suke cewa wai magariyar tikewa, to ya tsaya yana ta ce ma magariyar tikewa sai shekara goma za ka san me ake nufi ba, wallahi ba haka sai ko ga sani eh ta magariyar tikewa, magariyar tikewa me ake nufi da magariyar tikewa? A wata itaciya ce a sama wanda ƙoramin aljanna daga ƙarƙashin ta suke bubbugowa, kuma samanta al'arshin Allah ne. An kira ta sidratul muntaha saboda ba wanda ya san abin da ke bayanta, hatta mala'iku iyaka sanin su wannan itaciyar ne, kuma akwai abubuwa a bayanta da ba wanda ya sani sai Allah. Sai shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da aka wuce da shi, har yake siffanta yake cewa lokacin da naga wannan itaciyar, itaciya ce ta kai inda ta kai wajen girma, ma'ana ganyenta kamar kunnuwan giwaye suke, hakanan ƴaƴanta kuma kamar salka ne ta garin Hajar, wata babbar jaka da ake ta fata a sa ruwa, haka ƴaƴan bishiyar suke. Yace ina nan ina tsaye ina kallon itatuwan nan, sai naga mala'iku sun mata dafifi, ma'ana suna ta sauka a kanta, a lokacin sai ta rikide ta canja kamanni gaba daya, yake cewa babu wani daga cikin halittar Allah da ya isa ya siffanta ya take saboda kanta. Wannan duka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi. To kaga wannan wani daukaka ne. To sannan ya ketara ta ya wuce, mala'ika Jibril ya ce ka ci gaba da tafiya, ni iyaka na aka mun umarni. Ya je ya sadu da Allah madaukakin sarki, aka wajabta mishi sallolin nan da wasu Allah ya shiryar da su suke wasa da sallah. Duk wata shari'a, wani aiki na ibada, zakka ne, jihadi, waye, a nan ƙasa aka shar'anta shi, aka wajabta shi sai sallah. Sallah ce sai da aka mata shiri na musamman, Allah ya kira annabinsa kuma yi zance da shi babu dan sako aka wajabta masa sallah. Amma kaga mutum musulmi baya damuwa da sallah, ai hasara ce babba, babba hasara ce a ce mutum baya sallah. Ai sallah ita ce kashin bayan addinin musulunci gaba ɗaya, wanda ya bar sallah ba musulunci kuma shi babu wani abin da ya rage. To shine yake cewa sai ya ga sidratul muntaha, yace a wajen fara'aitu indaha nuran aziman, sai naga wani haske mai girma a wannan itaciya, itaciya ita sidratul muntaha. Wannan hadisi ne mai inganci. Kala haddathana Hannad, kala haddathana Muhammad ibn Fudayl an Ata ibn Sa'ibi an Muharib ibn Dithar an Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma kala kala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam al-kautaru nahrun fil janna. Haka dai wannan abu ya riga ya tabbata cewa wannan al-kautara wani tafki ne a cikin aljanna. Hafatahu min zahabin, ma'ana gefansa zinari ne aka mishi kawa da shi. Wa majrahu ala durri wal yaqut, ma'ana yana kukubowa ne akan wani abu na wato al-yaqut, wasu duwatsu ne masu kima da ake samo su a cikin ruwa. Yace turbatuhu, kasar wannan wato tafkin, aqyabu min al-miski, tafi turaren al-miski tsarki da kamshi. Wa ma'uhu, ruwan wannan tafkin, ahla min al-asal, ya fi zuma daɗi. Wa abyabu min al-salji, kuma ya fi ma'ana dusar ƙanƙara haske. Wannan ya taƙaita ne daga cikin siffofinsa, shine cewa motsotsin da za a sha ruwa a cikin wannan tafkin sun fi taurarin sama yawa, domin al'umma ne za su sha, al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam. Haka nan kuma duk wanda ya sha ruwa a wannan tafkin ba shi baki shi ruwa har abada. To muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sanya mu cikin waɗannan bayi. Duk ire-iren waɗannan abubuwa ne waɗanda suke masu ƙara ma mumini kwanciyar hankali. Wallahi ko ka ji wata damuwar duniya, in ka ji wannan hadisan za ka manta wannan. Talauci ya gama lullube kai ya ma katutu, in ka ji wannan hadisan zai kace ba ka da damuwa. Ba ka da damuwa, saboda ga abin da za ka je ka samu. Ko ka shiga cikin wani jinya ko wani matsatsi ko wata damuwa, kana jin irin wannan abubuwa, sai ka ji hankalinka kuma ya kwanta. Sai ka ji wannan shi ne imani, kuma shi ne abin da Allah yake ma muminai albishir da shi. Ala babun wa min suratin nasri, abin da ya zo cikin suratun nasri ita ce idha ja'a nasrullahi wal fath. Kala haddathana Abdu ibn Humayd, kala haddathana Sulaiman ibn Dawuda an Shu'bata an Abi Bishr an Sa'id ibn Jubayl an ibn Abbas radiyallahu anhuma kala kana Umar yas'aluni ma ashabi nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam. فقال له عبد الرحمن ابن عوف أتسأله ولنا بنون مثله؟ فقال له عمر إنه من حيث العلم من حيث تعلم. فسأله عن هذه الآية إذا جاء نصر الله والفتح، فقلت إنما هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه إياه، وقرأ السورة إلى آخرها. فقال له عمر والله ما أعلم منها إلا ما تعلم. على هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي بشر بهذا الإسناد نحوه، إلا أنه قال فقال له عبد الرحمن بن عوف أتسأله ولنا أبناء مثله. قال هذا حديث حسن صحيح. وأنا حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه يجي عمر رضي الله عنه لوكشينا خليفة يا كسنشي yana tambaya na tare da sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Ana Ibnu Abbas yana nufin shekarunsa kadan ne. Kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu Abdullahi dan Abbas yana da shekarun da ba su wuce 13 ba zuwa 14. To lokacin da Umar yake khalifanci akwai manyan sahabbai, su ne abokanan shawaransa. To ya kasance yakan dauki Abdullahi dan Abbas din nan ya shiga da shi cikin manya. Kamar yanzu an zo mutum ya zo da yaron shi masallaci, sai wani a bayan tsawo ya ce malam mu ma fa muna da yaro. Kamar haka ne ko ce ba kai ka fi kowa san yaya ba. Duk da yake Abdullahi dan Abbas ba dan Umar ba ne. To yana shiga da su ciki, yana shiga da shi cikin manya-manyan sahabbai. sai abun baya musu dadi sai wasu daga cikin su suke cewa kamar Abdulrahman ibn Auf yana dai daga cikin farkon wanda suka yi hijira farkon musulunta yake cewa ya ake shigo mana da yara cikin majalisun mu alhalin mu ma muna da yaya wanda suke sa'arta sai Umar yake cewa radiyallahu anhu ai kai ka san waye wannan mana ka san Abdullahi dan Abbas to Umar bai ki musu ba sai ya jefa musu tambaya a cikin su yace wannan sura idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan har zuwa karshe yace me kuke ganin Allah yana nufi da ita budan bakin wasu suka ce ai muna ganin kawai Allah zai cika addinin sa ne yake ma manzansa bishara wasu suka ce a'a wannan yana nuna cewa addinin musulunci ne zai kai ko ina da ina da suka gama fadan abinda suka sani akan wannan sura sai yace to kai Abdullahi dan Abbas me zaka fada me ka sani akan wannan sura yace ni bana ganin duk abinda suke gani yace ni abinda nake gani wannan surar kawai tana nuna ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam rayuwar shi ta zo karshe kaga babu kuma a cikin surar wannan shine ilimi yace tana nuna ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa rayuwar shi ta kusa karewa ne me ma'anar ta kusa karewa tunda Allah ya umarce shi cewa fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu kai yawaita neman gafara wannan yana nuna al'amarin shi ya zo karshe Umar radiyallahu anhu budan bakinsa sai ya ce wallahi wannan abin da ka faɗa ni ma shi na sani akan wannan sura sai ya ce to wannan shine shi yasa nake shigo da shi cikin ku kaga ba girma bane abu ko ba girma bane dan kaka ga kana da girma ka ce wannan yaro ne ya zai dinga zama da mu da kuma ba komai bane albarka ne na addu'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya masa yake cewa Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil wata rana ya je gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwana shi Ibn Abbas domin akwai yar uwar mahaifiyarsa ita ce Maimuna ita matar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce dan haka dan mutun ya je dakin kanwar mahaifiyarsa ko yayin mahaifiyarsa ba laifi da haka yakan shiga cikin wajenta to wata rana ya je manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na dakin ta sai ya kwanta tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a daki da sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi zai yi sallah cikin dare da ya tashi zai yi sallah sai ya ga yaron na Abdullahi dan Abbas ma ya tashi sai ya dauko abun alwala yayi alwala sai ya ga Abdullahi dan Abbas yayi alwala irin tashi yana yaro ba sai ya zo ya shiga sallah ya fara sallah sai Abdullahi dan Abbas ya zo sai ya tsaya a gefen hagunsa to anan ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya kamo kunnansa sai ya dawo da shi gefen damansa ko dai ta bayansa ko ta gabansa sai ya tsayar da shi a gefen damansa har suka yi sallar daren nan suka kare yaron nan bai yanke ba to shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dafa shi yake cewa ya Allah ka sanar da shi ilimin addini kuma ka sanar da shi sanin ilimin alqur'ani to wannan addu'a ita ce ta yi tasiri ga Abdullahi dan Abbas har ya zama shine turjumanin qur'ani in ana magana alqur'ani idan bai zo na biyu ba to ba zai wuce na uku ba in ka ce Aliyu dan Abi Talib to dole ka ce Abdullahi dan Abbas to in ka ce Abdullahi dan Mas'ud ka ce Aliyu dan Abi Talib zai ka ce Ibn Abbas ka duba dai shekarunsa shi yasa wani daga cikin tabi'ai yana cewa na zauna da sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fiye da 120 tabi'i ne yake fada ya ce na same su matsayi ne kaman ruwa ne da ake zuwa a ɗiba wani ruwan in ka je ɗiba za ka samu ba zai wuce ya ishi mutum 10 ba wani kuma zai kai mutane 50 su ɗiba su sha wani kuwa yake cewa inda duniya za ta taru ruwan nan ya isar da su ya ce to haka ilimin sahabbai yake ce to Abdullahi dan Abbas yana cikin wanda in duniya za ta taru a iliminsa ba za su kure shi ba mana haka zai shiga ilimin tafsiri ya shiga ilimin tarihi na rayuwa ya shiga haka yake shiga kowane fanni to Allah ya mishi wannan baiwa din tare da addu'ar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa shi kuma Umar radiyallahu anhu sai ya dauko shi ya shigo da shi cikin sahabbai yace ina yin haka ne don ku san cewa shi din malami ne to an kaga mutum yana da kaifin yana da basira da waye to sai ka karfafe shi
karfafan shi ake haka shi ne irin wannan an ga yaro mai kwazo kaga sai a tallafe shi in scholarship ne sai a neman mishi a bashi kaga sai a taimaki al'umma ko har manyan sahabbai fa suna sauraron karatuttukan Abdullahi dan Abbas duk da an haife shi bayan su shi yana cikin ma hijira aka yi da shi ma bai san ma me hijira ba daukan shi aka yi hijira da shi ba yana cikin kananan yara to amma haka Allah ya daukaka darajar ma'ana ya fassara wannan surar da cewa ajalin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne ya zo karshe ala wa min surati tabbati yada abin da ya zo a cikin suratul matal idan ake shira tabbati yada قال حدثنا حناد وأحمد ابن مني قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سعيد رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم على الصفا فنادى يا صباح فاجتمعت إليه قريش فقال إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد أرأيتم لو أني أخبرتكم أن العدو ممسيكم أو مصدحكم أكنتم تصدقوني فقال أبو لهب ألهذا جمعتنا تبا لك فأنزل الله تبت يد أبي لهب وتب أولا حديث عبد الله بن عباس يا جني دا من ينصحبي لنلوك شين إلى شي بيوا يوبا كتوى من ظل الله صلى الله عليه وسلم وتراني يا حودوس الصفا وانا كتوى صفا دا مروة يا حودوس الصفا باويك من إلن ينزبني أي أني جني أوجا لوك شين بابو أني جني أي duwatsu ne guda biyu to yanzu yace ya hau dutsen safa sai yayi shela shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya sabaha wannan kalma ce da yawanci masu shela suke amfani da ita ma'ana ya duk wanda suka wayi gare ku saurara wani al'amari babba ya taso duk Qurayshawa sai da suka zo suka tattaru a gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana kan dutse dan dama sun saba su zauna a farfajiyar ɗakin Allah suka bar duk abin da suke suka zo suka tsaya a gaban shi sai ya ce musu inni nadhirul lakum ni fa mai gargadi ne a gare ku Allah ya aiko ni baina dai azabin shadid wanda wato ya zo muku ma'ana dab da wata azaba wacce take mai girma ya ce yanzu ba za ku ban labari ba idan da zan ce muku a wannan dutsen da ba ku ganin bayansa idan da zan gaya muku cewa akwai wasu abokan gabanmu da suka yi gangami suna so su auko mana da yamman nan ko gobe da safe za ku gaskata ni ko za ku karyata ni dukkansu suka ce wallahi za mu gaskata ka yadda za mu gaskata ka domin ba su taɓa ganin ya yi ƙarya ba kuma bai taɓa tara su irin haka inda ya tara su ba sai ya ce to ni manzon Allah ne zuwa gare ku lokacin da Allah ya umarce shi da ya bayyana da'awarsa ce to ni manzon Allah ne zuwa gare ku da kuma dukkanin waɗanda suke bayan ku buɗan bakin Abu Lahab wanda shi babbansa ne ɗan uwan mahaifinsa ne ubansu ɗaya buɗan bakinsa sai ya ce tabban laka ya ce tir da kai don wannan ne za ka tara mu to sai Allah maɗaukakin sarki ya saukar da sura kato kam akan shi Abu Lahab Allah yana mayar masa da martanin abin da ya faɗa annabi Allah sallallahu alaihi wasallam bai mayar da martani ba Allah ne ya tsaya masa shine man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuhu sai Allah ya zama shine mai tsaya ma annabin sa Allah yace tabbat yada Abi Lahabin wata wannan ayoyin za a yi ta karanta su ila an yi sallahu al'arda wa man alaiha kullum aka karanta shi sai an tsine mashi shi da ya tsinuwar shiwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da aka da ya mishi wannan din kullum aka ambace shi sai an neman masa tsira da gafara da ɗaukaka waye hasara shi dai ya hasara Allah ya ce tabbat yada abi lahabin wa tabba cewa lallai hannayen Abu Lahab duk abin da suka mallaka ya taɓe shi ma ya taɓe ma agna anhu maluhu wa ma kasab abin da ya tara na dukiya bai amfane sa ba kuma sai ya tsala naran za ta lahab kuma sai ya kutsa ya shiga wutan nan wacce take mai balbali wacce take konewa take kona duk wanda ya shiga ba a ma tsaya a nan ba, Allah ya hada hadda matar tashi wacce take zuga shi, ita ce Ummu Jamil ake kiranta. Allah ya ce wa imra'atuhu hammalatul hatab, da matar shi wacce take kayan itace. To ba inda matar ke kayan itace, ina shi na ga annabin Allah zuwa take sayo itace na kaya ta zo abinda ta cire na datti na kazanta ta sa a kofar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, shi kuma sai zai kwashi. Lokacin da wannan surar ta sauka, ta zo tana ta balbali, tana masifa, tana ihu, tana hayaniya, wai ita yau ta zo da bakin wuta, ta ce sai ta zo ta watsa ma annaba a ido. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaune, sai ga Abubakar ya ce matan nan fa yau ta zo da jari, ya ce kyale ta ba abin da za ta gani. Tana zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na zaune a wajen, ta gama hayaniya, ina yake abokin naka, ba ta gan shi ba. Haka ta koma, ya ce na ce ma ba abin da zai faru da shi. To Allah ya tsare shi hannunsa, wai ita ta yi fushi, wai an saukar da sura a kansu. Shi yasa hassada, hassada babban cuta ne. Abin da ya kai ta ita da mijinta iyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hassada ne, saboda su suna da wani ɗa, shi Abu Lahab yana da wannan ɗan. To sai kuma ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya taso, babu uban babu uwar, sai Allah ya bashi wannan abin, wai sai yana kyashin me yasa abin bai je wajen ɗansa ba, ɗan uwansa ne ba, wai sai ya je wajen ɗan uwansa. To shi wannan abin shi ne ya dame shi, har ya buɗe kiyayya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To kaga ai abin ya kai inda ya kai, abin ya kai inda ya kai, saboda haka hasada babban cuta ne. Haka yanzu shi dai abinda hasada ta kai makomarsa, ma'ana cikin wuta. Allah ce fi jidiha hablum min masad, a wuyanta akwai wata igiya ta kaba, ba ma sarka aka ce ba, igiyar kaba. Yanzu a zai sa igiyar kaba yana ado da ita, sai jahiliya wanda suka koma jahiliyatul ula. Ko akwai wasu ƴan zamani yanzu an koma duk zai ga dan kunna wani katon itace a kunne, wai ana ado. Duniya ce take sake recycling, take komawa baya. Duniya tana komawa baya, ba a sani ba ne, ana ganin abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa shi zai auku. Duniya ne sai ta koma yanda ta faru. Ko yanzu da wannan cutar ta fito, ba an ƙaurace ma wasu garuruwa ba, to akwai gidajen da a wannan garuruwan ba za a koma su ba har abada. Da haka ne fa duniya za ta dinga karewa. Ana mutuwa, ana yaƙe-yaƙe, ana kashe-kashe, ana rushe-rushe. Yanzu duk wanda ya kalli garin Siriya, me yake gani? Kufayi yake gani. To haka fa duniyan nan za ta dinga karewa, har sai an zo an koma ta zama da. Kana dinga gani wani wai wannan wutan da wani, duk wannan abin zai zo ya bushe. Komai zai wuce, ba abin da zai tsaya. Idza shamsu kuwirat, wa idza nujumu kadarat, wa idza al-jibalu suyirat, wa idza al-isharu utilat, wa idza al-wuhushu hushirat, wa idza al-bihar sujirat, wa idza an-nufusu zuwijat. Har zuwa karshe komai zai tafi, har taurarin da wata duk za su bace babu su. To kaga gara mutum ya kyautata ma kansa, ya yi aiki tun kafin lokaci ya zo. Kuma lokacin nan shi fa ba yi da wani alad da zai baka ko ya nuna ma cewa lokaci ya kusa. Kullum a cikin shi kake, kullum a cikin shi kake, ba zai dinga nuna ma cewa wai dan rashin lafiya ba alama bane na mutuwa. Kana iya gama rashin lafiyan ka, ka warke, ka yi komai, ka je kuma kila gobara shi za ka yi ajalin mutum, ko hatsari ne zai yi ajalin mutum, ko wata dabba ta ciji mutum. Wa haka ra mutane suke ɗauka kawai mutuwa a cikin rashin lafiya ne. Sai ka sami mai rashin lafiya a shekarar 30 na rashin lafiya, wasu sun mutu da yawa, masu lafiya a bayansa sun bar shi. To haka ba wannan bane abin da aka yi. Shi yasa babban al'amari shine mutum ya tsaya ya yi aiki, ka tsare wannan ibadar da Allah ya ɗaura maka ka yi ta. Abin da Allah ya hana ka bar shi, abin da Allah ya ce a yi ka yi shi, shine zaman lafiyanka. Amma mutum ya dage da yawan ayyuka na nafil, mutum ya zama mai kyautatawa, ya zama mai ihsani tsakaninka da Allah, tsakaninka da bayin Allah, tsakaninka da karan kanka ma, kama kanka adalci. Domin kasa kai kanka zuwa ga halaka, Allah ya ce wala tulqu bi aydikum ila tahlika, kada ku kai kawunanku zuwa ga halaka. Da abin da ka san cewa barna ne zai kai ka ga halaka, ka nisance shi. Da abin da zai kai ka zuwa ga alkhairi, annaba ba abin da suka bari. Allah ya saukar mana da littafin nan, ba abin da littafin nan. Allah ya ce ma farwatna fil kitabi min shay, ba abin da muka bari a littafin nan, babu wani abin da Allah ya bari. Duk wani abu da ka sani Allah ya bayyana ma bayinsa, indai hanyar tsira ce kuma in hanyar bata ce kowace ce Allah sai da ya bayyana ma bayinsa saboda haka mutun ya dage ya samu hanyar tsira kaga dai wannan duk da dangantakar shi da kusanci shi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama amma abin bai amfane shi ba saboda mai damar da Allah ya bashi bai amfani da ita ba ga ƴan uwansa su Al-Abbas su Hamza kaga su sun musulunta suka samu kuma suka samu tsira dama waɗanda suka rage a cikinsu a rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mutum biyar ne da shi Abu Lahab da Hamza da Al-Abbas da kuma Safiya ita ce mace da kuma Abu Talib wannan biyar din su ne suka riki rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama cikin iyayensa guda uku Allah ya tsirar da su sune Hamza ibn Abdul Muttalib da Al-Abbas ibn Abdul Muttalib da Safiya binti Abdul Muttalib guda biyu kuma Allah madaukakin sarki ya halakar da su Abu Talib da kuma shi Abu Lahab su har sun ga zamanin da aka aika manzo Allah sallallahu alaihi wasallama amma shari'a a hannun Allah take sai ba su shige ba amma kuma cikin hikimar Allah madaukakin sarki shi Abu Talib sai ya zama ƴaƴansa kuma dukkansu sun yi musulunci sai dai shi wato Aqil ne wasu ake kokwantar musuluncinsa amma da Ali da Ja'far da Umma Hani waɗannan sun musulunta cikin ƴaƴan Abu Talib radiyallahu anhu saboda haka mutum ya dage ya abin da yake na daidai ne kuma kada ka dinga tunanin cewa a'a ai akwai sauran lokaci ai cewa ai yanzu ka yi shekara 50 nan kana da wasu shekara kaza a gaba a'a baɗi za ka yi kaza da baɗin nan ba taka ba ce wa ma tadri nafsun ma za ta kasibu gadan kowace rai ba ta san me za ta faru da ita gobe ba yanzu ba mu san me zai same mu gobe ba ba wanda ya sani wallahi in za ka gama bincikenka ka kwana kana kwakwafi da bincike ba za ka san menene gobe ba kuma jiya ta wuce ba taka ba ce don ba ta cikin kuma lissafin kwanakinka don haka ranar da kake cikinta ita ce mutum zai ribace ta sai ya duba ya ga waɗannan wajiban da Allah ya ɗaura sallolin nan so nawa kake a cikin jannu harshen nan ya kake kiyaye shi a sani cewa duk abin da ka furta sai ka ji gaban Allah ka yi bayani ma yalfizu min qawli illa ladayhi raqibun atid wa inna alaykum la'abidina kiraman katibina ya'lamuna ma taf'alun ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره duk abin da kai yana nan a rubuce ba abin da za a rage za mu dakata nan abin da ya rage na wannan wato littafi na tafsiri kadan ne shine suratul ikhlas da mu'awwidhatayn za mu tsaya akan su tunda dama malamai sukan hada su ma tare shine qul huwallahu ahad da kuma falaki da nasi سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك الله